mana wannan lokaci za ku ji cewa Sheikh Malamin nan Ahmad Gumi ya bara kan abin da yace yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi na rufe wasu kafafan yada labarai da dai mai da hankali ta yi wajen yakar ƴan ta'addan da a yi mata san barka. Lauyan nan da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam a nan Kano barista Abba Hikima Fage ya lashi takobin kawo ƙarshen haramtacciyar taron nan da ya kira da hukumar Karota ke yi wa ƴan adene ta sahu ta naira 1,000. Al'ummar Kano na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi kan ɗaukar lokaci da ake zargin an yi a kan batun nan na ma'aikatan kotunan Kano da aka same su da almundahana a kan batun kuɗin marayu. Muna tafa da rahoto na musamman a kan haka. A wani lamari mai cike da kurman baki da tsakar Juma'an nan ne dai, wasu mutane ɗauke da bindigogi suka yi harbe-harbe a bakin shelkwatar ƴan sanda ta ƙasa, har ma dai wasu ga nauke cewa mutum guda ya samu karaya a yunkurin tsira da ransa. A dakace mu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Shirin na yau dai zai faro ne da kalaman Sheikhin Malamin nan da ke zaune a jihar Kaduna, wato Sheikh Ahmad Mahmud Gumi, inda a cikin wani lamari mai kama da fusata Sheikhin Malamin ke bayyana cewa batun da ya jiwo gwamnatin tarayya na barazanar rufe wasu kafafan yada labarai wai don kawai sun gudanar da wani binciken kwakwaf a jihar Zamfara kan batun sha'anin tsaro, har ma dai da yunkurin tattaunawa da waɗancan mutane da suke kiran kansu da Fulani. A cewar Sheikhin Malamin, ya sha mamaki yadda gwamnatin tarayya a madadin mata ba wa kafafan yaɗa labaran sai barazana ce ta biyo baya. Sheikhin Malamin ya ci gaba da cewa kai bar ta wannan ma, duk fa abin da ya kawo wannan gazawa ce aka samu daga ɓangaren waɗanda ya kamata a ce sun kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Har ma dai a waccan jiha, fanji Sheikhin Malamin, a halin yanzu akwai guraren da baka ma isa ka shiga ba, ko kuma ga manoma sai ka biya kuɗin fansa a gonarka kafin a baka damar ka shiga, wanda kuma dai ya rawa kan shiga ba tare da ya je ya yi dubale a gaban waɗancan mutane ba, to fa akwai yiwuwar ya yi adaba da ransa a duk lokacin da suka haɗu. Sheikh Gumi ya kuma ƙara da cewa ai kamata ya yi ma gwamnatin tarayyar ta yaba wa waɗancan kafafan yaɗa labarai a madadin yunkurin kau da hankalin mutane wajen aikin da suka yi na fito da zahirin abin da ke faruwa, alabashi masu faɗa a ji da kuma riƙe da madafin iko sa san abin da za su yi domin dai kawo ƙarshen wannan matsala da ta daɗe tana cin rayukan jama'a waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. To da yake dai har yanzu muna batun ne a sha'anin na tsaro, a nan ma dai gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Azulum shine ya bayyana damuwa da kuma kira ga gwamnatin tarayya cewa akwai fa buƙatar a sake waiwayar ƴan gudun hijira domin dai samun musu da abinci da kuma wajen kwana mai kyau, domin ko dai rashin yin hakan akwai barazanar da yawa daga cikin su iya bin ƴan kungiyar ta Boko Haram domin dai koyar ayyukan ta'addanci. Gwamnan dai ya bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci wani sansanin ƴan gudun hijira dake Dalori da kuma Gubbi, abinda ya ce yadda idanuwansa suka gane masa irin mawuyacin halin da 'yan gudun hijira ke ciki, abin dai akwai tausayawa. Farfesa Zulum ya kuma ƙara da cewa gwamnatin tarayya dai ita ce mai ruwa da tsaki akan komai, kuma duk irin rawar da gwamnatin jiha za ta yi ba fa kamar ta tarayya ba, hatta ma'aikata guda aka ware domin batun 'yan gudun hijiran, kaga kuwa babu wani dalili da za a ce suna rayuwa cikin kunci amma ba su da irin masifar da suka shiga da waɗancan 'yan tada zaune tsaye suka jefa su a ciki. A don haka ne ma dai ya ce iya inda ya ziyarta ya kuma gani da idansa akwai buƙatar gwamnati ta ƙaro kayan abinci da kuma gyara musu wajen kwana, domin dai rashin haka ƙarshe dai ba komai ne zai faru ba illa su nema wa kansu mafita, wanda kuma babu shakka mafitar ba za ta yi kyau ba. A cewar Farfesa Baba Gana Umar Azulum, ishi kuwa shugaban hukumar nan da ke yaƙi da masu sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa, Brigadier General Muhammad Buba Marwa, kira ya yi da abin da ya ce sun daɗe suna faɗa da a tabbata waɗanda ke neman muƙamai a hukumance an yi musu gwajin shan ƙwayoyi kafin dai a ba su dama a shekarar zaɓe ta 2023. Brigadier Marwa ya kara da cewa sun dade suna fadar wannan domin kuwa da yawa daga irin shababbar da ake samu daga masu mulki. Idan kai musu bibiyar kurilla zaka gano cewa abokan kudda kudu ne na miyagun kwayoyi. Tunda wuri ya kamata a ce an datsa lamarin kafin dai mutun ya shiga office a yi masa gwaji. Kuma a zahiri ba boye ba, ba kuma da nuna hannu ya san na gida ba, wanda a ce wasu hakan zai taimaka wajen tsaftacewa da kuma samun shugabanni na gari a shekarar 2023. Shin ko meye ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar Kano akan wannan kalamai? Mai sauraro mu hada shiri na gaba. To a daidai lokacin da shugaban hukumar ta NDLEA ke kwarmatan cewa kamata yayi a dinga yi wa 'yan siyasa har ma da masu rike da madafin iko daban-daban gwajin shan kwayoyi, daga jihar Kwara kuma kotu ce ta yi umarnin aikewa da wasu ma'aikatan hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Gidan Dan Kande, biyo bayan gaza gabatar da wasu waɗanda hukumar EFCC ke tuhuma a gaban kotun da laifin halatta kuɗin haram. Kotun dai ta bayyana cewa ta sha mamaki kwarai da gaske yadda waɗannan malamai suka bayyana a gaban kotun a wancan zama da kuma nuna kotun cewa za su rike amana. To amma sai gashi a yau da aka dawo kotun a madadin a ga fuskokin waɗanda ake tuhumar, ƙarshe dai sai zance da karkata kai suke yi. Wakiliyarmu Khadija Ahmad Ismail tana da ci gaban labarin.
Mai shari'a na babbar kotun jihar ya karye belin mutum biyu da ya bayar da ake zargin su da halitta kuɗin harama da kuma zamba cikin aminci da hukumar EFCC ce take karar mutane biyu a gaban kotu. To sai dai a wani lamari mai kama da dan uwa rabin jiki, ma'aikatar biyu suka tsayawa waɗanda ake tuhuma a gaban kotu. Sai kuma gashi sanda kotu ta kira su suka gaza gabatar da su a gaban kotu, randa suka yi wa kotu alƙawarin dawo da su. Lauyoyin EFCC ne dai suka roki kotu da ta aike da masu garantan gidan Dan Kande domin kuwa sun gaza kawo waɗanda ake tuhuma. Ma'aikatar bidai da ake aiki a hukumar ilimi bai ɗaya da ke jihar Takwara sun tsaya wa 'yan uwan nasu ne. To amma sai gashi daga baya zakara ya basa abinda a cewar lauyoyin FCC dole ne waɗanda ake tuhuma da su fuskanci hukunci. Da yake hukunci mai shari'a Adeni ke Akin Fule ya bayyana cewa waɗanda ake tuhuma sun tsere. Kotu ta yi musu sassaucin farsan kansu akan naira miliyan 5 a kowannen su kafin zuwa ranar 5 ga watan.
Mai sauraro kada dai a shafa a dakace mu. Madalla barkanmu da dawowa. To da yake dai har yanzu muna batu ne a kotun daga can birnin Ibadan, kuma wani magidanci ne Alhaji Lukuman Shitu ya kara gaban wata kotun gargajiya inda ya roki kotun da cewa ta taimake shi ta taimake rayuwarsa ta raba aurensa da matarsa da yake aure. Shitu ya bayyana cewa shekaru 20 kenan suna tare da wannan mata mai suna Rafkatu. To amma dai abin da ya ce yayi mata duk irin kawaicin da zai mata. To amma dai ya ga ƙarshe dai abin ba na ƙara bane, a don haka ne ma ya nemi da raba auren dungurungum. Ya ce ya mai shari'a babbar damuwa ta da matar ta Rafkatu ba ta iya zama a gida, kuma yanzu ma dai da abin ya ƙarfafa a duk lokacin da ta buƙaci fita kai tsaye za ta yi wanka ta ɗanɗasa kwalliya dungushe da dungudu. Alhaji Lukumani Shitu ya kuma ƙara shaida kotun cewa babbar damuwar shine a duk lokacin da matar ta sake gida ba fa za ta taba yi masa wata kwalliyar gaske ba, a madadin hakan ma dai sai dai ta zauna busu-busu da daurin kirji. Sanda kuma ta so fita kai ka ce a ranar aka kawo ta gidana, a lokacin kuma da nayi magana masifa ce ta biyo baya har da naushi na a baki. A cewar Alhaji Lukuman Shitu ya ci gaba da cewa a baya can dai muna zaune lami lafiya da matattawa. To amma dai daga baya lokacin da yanayi na rayuwa ya same ni, 'yan kuɗin da nake juyawa na kasuwanci suka dawo babu, ni dai nake da shagona na dawo yin haya. Ƙarshe dai matattawa ta dinga nuna min halin rashin isa har ma dai da baƙaƙen maganganu a wasu lokutan, wanda hatta babban ɗanmu ma ta canja masa makaranta ba tare da ta shawarce ni ba. Daga ƙarshe dai mai shari'a Fisayo ya ba su makonni 2 da su koma gida domin dai a yi sulhu da kuma shaidawa magabata. A cewar mai shari'ar, tunda sha'ani ne na aure akwai buƙatar a fara biyowa ta kan manya tukunna, albashi daga bisani idan abin ya gagara shari'a ta ga me za ta iya a kai. To bari kuma mu dawo nan Kano, mu je ga batun yadda tsakar ranan nan ne dai. Wasu mutane da har yanzu dai ba kai ga sanin ko su waye ba, suka yi harbi sama a gaban babbar shalkwatar ƴan sanda ta ƙasa da ke shiya ta ɗaya a nan Kano, wato Zonwan. Wasu majiyoyi dai sun tsegunta cewa waɗannan mutane sun zo a babura ne guda uku, sabbi da misalin ƙarfe 12 na rana, a inda suka fara harbi sama a gaban shalkwatar, wanda ƴan mintuna kaɗan kuwa suka miƙe suka yi gaba. Bayan jama'a kowa yaranta a nakare da nufin dai neman tsira da ransa. Daga bisani dai an gano motocin jami'an tsaro daga gurare daban-daban domin dai kawo ɗauki bayan da labarin ya fantsama. Har ma dai wani ganau ke faɗar abin da idanuwansa suka gane masa.
Inda misalin ƙarfe ɗaya ne da 'yan mintunoni haka abin ya faru. To abin da dai ya faru, mutane ne suka zo, to ana shegowa masallaci za a yi sallah, sai harba-harba kawai a sama mutane suka fara gudu. To ba dai tsaya an ga menene yake faruwa, to mutane kowa yana neman tsira ana gudu cikin ikon Allah dai da kaddara. Ɗaya daga cikin yan agajin masallaci Allah ya masa kariya a kafa a cinya. Ba harbi ba ne, garin gudu ne dai haka na mutane, shi kuma Allah ya sa tsotsai ya zo ya faɗi sai ya kare a cinya. Amma harbi sama suka harba ba wanda suka taɓa. Ba wani abu da ya faru, dan da suka yi harba-harban dai tafiya suka yi, ba su tsaya ba kuma ba su taɓa kowa ba. Da yake dai gaskiya a lokacin kowa hankalinsa ya tashi, ba tsaya a ga wai wace irin kalan mota ba ce. Ni shi ne unexpected abin ya faru, kawai kowa yana gudu ne ya tsira da ranshi.
Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan ta ƙasa shiya ta ɗaya, SP Abubakar Zayyana Ambursa, ya bayyana cewa wannan labari kuma ba su san shi ba. Zayyana Ambursa ya bayyana cewa a wayewar garin Juma'an nan akalla ya zo ofis awa guda kafin lokacin Juma'a, kuma har bayan sallar Juma'a yana ofis. Bai ji ba, bai gani ba, ballantana kuma shaida wani abu makamancin haka da ya faru. A cewar mai magana da yawun ƴan sandan ta ƙasa shiya ta ɗaya, SP Abubakar Zayyana Ambursa. To Allah ya kyauta, ya kuma kawo mana lafiya da zaman lafiya a jihar Kano, Allahumma amin. Da wannan kuma bari mu je ga batun nan da aka dade ana mai da yawo a kai ne yadda aka waye gari. Tun a kwanakin baya mai sauraro aka kwarmata yadda miliyoyin kuɗaɗe suka yi batun dabo daga asusun hukumar kotunan shari'ar musulunci da ke nan Kano. Kuɗin da daga bisani aka shelanta cewa na marayu ne. An dai sha kwarbai mai yawan gaske akan wannan aika-aika da bayanai suka ce har da wasu alƙalai da ake zargi sun lashe waɗannan kuɗaɗe, ciki kuwa har da wata mata da ke da alaƙa da ɓangaren kuɗi na ma'aikatar da kuma wasu ‘yan ƙananun ma'aikata da suke duba lagare ta, wanda al'ummar Kano da masu bibiyar yadda rayuwa ke tafiya, har ma dai da tarin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da cewa an fa shafa lokaci har yanzu shiru ba su ji bayanan komai daga ita waccan hukuma ba. Wataƙila dai ko dai ana neman yin hannu ya san na gida ne akan waɗanda ake zargi ginsu da yin kwanciyar magirbi a kan waɗancan kuɗaɗe. Daga bisani dai an rawaito cewar na yadda wannan lamari ya faru an miƙa shi ga hukumar tsaro ta farin kaya, wato DSS, domin dai kwakulo hakikanin abin da ya faru, har ma dai da waɗanda ke da hannu dumu-dumu a ciki, wanda makonni uku da suka gabata mai sauraro sai da hukumar ta ayyana cewa sun samu bayanin farko daga ita hukumar ta DSS cewa daraktan kuɗi na hukumar Alhaji Sabi Ado Zango sakamakon binciken na hukumar ta DSS ya wanke shi sarai da sabulu cewa bai ci ko ƙarfan fana a cikin waɗancan kuɗaɗe ba. Kuma kasancewar tuna aka dakatar da shi, binciken da kuma shawarar hukumar da ke kula da ma'aikatan kotunan ta yi umarnin da a mai da shi bakin aikinsa kai tsaye. Hakan kuma aka yi kamar yadda dai muka jero maka tun a wancan lokaci. Batun waɗancan kuɗaɗe da ma'aikatan wanda suka sha shagalinsu da kuɗin marayun gami da sayen gidaje da canja motoci duk dai da sunan albarkar ofis. Wata majiya ta tsegunta wa shirin ƙwaryar ƙira cewa kafin ma a miƙa ragamar binciken ga ita hukumar ta DSS sai da aka kai ruwa rana tsakanin wasu manya a hukumar. Wasu na da ra'ayin cewa a bar lamarin a cikin gida za su iya yin bincike gami da warware al'amarin ba sai na waje sun ji ba. A inda wasu kuma ke cewar ina ai tunda har lamarin ya fasu duniya ta ji da kuma gujewa zargi, har ma dai da ɗora laifin akan wanda bai ji ba bai gani ba, a dai miƙa hukumar ta DSS lamarin binciken, domin ko dai su ne ake da yaƙinin cewa za su gudanar da aikin binciken akan kuma kowane ne kuma komai girmansa a hukumar, tare da bada bayanai na haƙiƙa ba tare da an yi irin lamarin nan mai kama da hannu ya san na gida ba. Kan wannan batu dai mun tuntuɓi mai magana da yawun kotunan ɗaukaka ƙarar nan Kano, Muzammil Ado Fage, inda ya ce zuwa yanzu dai kamar alƙawarin da suka yi a baya ba su da niyyar rufewa ko kuma rufawa kowa a kai hasali ma, bincike dai na hannun hukumar DSS, kuma sakamakon duk da aka ba su ba za su yi jinkiri ba wajen shelanta wa duniya.
ba wani abu da zamu boye duk wani abu da ya faru za a fito da shi sannan babu wani magana da take wai ana so ayi wasu alfarma ko arfa wasu asiri kuma kamancin haka tunda maganar nan ta fito kuma kowa ya san ta kuma kowa ya ji ta kuma abinda mutane ba sa yi mana adalci akan wannan al'amari shine ba fa iyaka ma'aikatan shari'a bane a wannan abu a wannan abun akwai ma'aikatan pensho akwai ma'aikatan banki amma gaba daya abun an dauke dungurgun an dora shi akan ma'aikatan shari'a wanda ba daidai bane yin haka mu daga bangaren mu babu wani abu da zai kauce ko za a ganshi a ce wai an rufa wani asiri ko wani abu abinda bincike ya tabbatar na gaskiya shi za a tabbatar da kowa duk wanda yayi abin da ya kamata babu yanda za a canja ko ayi wani abu ko kamar yanda mutane suke zargi kuma wannan zargi ne na mutane wani ma ba shi da ruwa ba da tsaki a cikin wannan abun amma tunda an ce abu ne wanda ya fito kowa ya gani mutane za su yi ta bibiya su ga ina aka kwana kuma ina aka tashi to idan sun yi hakuri za mu yi bayani kamar yanda aka fitar da wata takarda cewa an wanke director duk wanda aka masa hukunci za a fito kuma za a faɗa abin da yake amma babu wani boyo babu wani wanda muke boyewa babu wani wanda muke tunanin wai za a rufa masa asiri kuma kamancin wannan
to madalla shi kuwa lauyan nan barista Abba Hikima Fage ya lashe ta kobin kawo ƙarshen taron nan da ya kira haramtacciya da hukumar Karota a nan Kano ke yi wa masu baburan a daidaita sahu na naira 1,000 da suke wa masu baburan a daidaita sahu barista Abba Hikima Fage ya bayyana cewa abin da akwai takeici kwarai da gaske doka dai ta ƴan a daidaita sahun su biya haraji akwai ta kuma wannan babu wanda yake ja da wannan hasali ma dai masu baburan a daidaita sahun suna biyan ta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to amma babban abin da yake damun su shine a yanzu hukumar ta Karota duk da umarnin da kotu ta yi karfe 12 rana abin mamaki sai a ce an rufe sayar da wancan tikiti na haraji koda da minti ɗaya ta haura jami'an Karota za su fara kama mutum gami kuma da tafiya da shi hukumar ta Karota a kuma yi masa taron naira 1,000 ba tare da an bashi koda takarda tsire da sunan ita ce shaidar ya biya harajin da zai tafi ga gwamnati ba abin da ya ce kai bari ta wannan ma wannan tara dai ta 1,000 haramtacciya ce kuma babu wani dalili har yanzu da hukumar ta Karota rota ta kafa da shi na doka da za ta ci gaba da cin ƴan adaida ta sahun tara a dan haka ne ma dai yace a matsayin su na ƴan Kano da kuma koke-koken da suke samu ba za su ci gaba da zuba idanu al'amura na lalacewa haka ba
kuma dai zama cewa lokacin kaman lokacin ya takaitacce akalla daga hudu ma aka ce daga hudu zuwa yamma wanda bai siya ba inda aka amsa adalci sannan kuma hukuncin wanda bai siya wannan tikiti ba ba cin tara ba ce ta naira 1,000 kamar yanda ake kama su a ce mutum siya ba naira 1,000 in bai bada ba a aji babar din sa ko ai kama shi da sauran su duka wannan ba daidai bane ba sannan kuma akwai wani naira 20 da suke biya shi ma naira 20 wanda suke ake kiransa union levy shi ma ba san shi a doka ba kuma ba a ce dole sai mutum ya siya ba to amma yanzu kamar yanda muke gani dole mutum ba zai iya sayan ticket din naira 100 ya bar naira 20 ba dole sai dai su yi na 120 saboda haka muna ganin wannan kamar wata sabuwar doka ce aka yi aka dora musu akai kuma shi adalci ya kamata a ce an yi wa duk wanda ya kamata a yi mishi shi koda mai karfi ne koda ba mai karfi bane ba saboda haka kan wannan muka shiga da kara muke neman kotu ta duba duka wannan abubuwa da aka yi sannan kuma ta dawo wadda jama'a kudin su wanda aka ka ansana wannan tsawon lokaci ba bisa ka'ida ba
barista Abba Hikima Fage kenan lauya mai zaman kansa a nan Kano da ke rajin kare haƙƙin dan adam wannan dai ba shine karo na farko ba da ake zargin jami'an hukumar ta Karota da yin karfa-karfa har ma da yi wa al'umma tara ta babu gaira babu dalili domin dai koda a kwanakin baya sai da wata babbar kotun jiha a nan Kano ta yi wa hukumar ta Karota taron naira 1,600,000 ladan gaban kama masu babura da yi musu taron naira 2,200 da kotun ta ce haramtacciya ce har ma dai kuma ta yi umarnin da hukumar Karotan da gaggawa ta biya waccan tara ta naira 1,600,000 ga waɗanda aka kama din akai musu taron naira 2,200 da kotun ta kira haramtacciya ce kuma irin wannan aiki da jami'an Karota ke yi shi ma haramtacce ne to amma dai sai gashi abin mamaki har yanzu hukumar ta Karota da jami'anta ba su rena irin wannan salo ba da kotun ta ayyana da haramtacce abin da ya jira a gani lokaci yadda wannan lamari zai kasance a gaban babbar kotun jihar da wannan lauya dan kishin Kano ya yi kara domin dai nema wa masu baburan adaida ta sahun lafiya ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Khadija Ahmad Ismail Afiya Haruna Ado sai kuma Ibrahim Amin Rimin Kebe kamar kullum dai kuma kamar yadda aka saba Kabir Haruna Sheka shine shugaban shirin Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi ubangiji ya sa mu hutun karshen mako lafiya Allahumma amin